Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Talata 20 ga watan Oktoba shekara ta 2020, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, yanzu Argentina ta zama ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Ga dukkan alamu, an yanke shawarar gudanar da muhawarar ƴan takarar shugaban ƙasar Amurka ta biyu kuma ta ƙarshe Jibril Alhamis. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa Amurka za ta tsame sunan Sudan daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto da ke bayyana sun mika kusan zabi ko da ƙasa da ya zace kusan 3,000 cikin watanni 18. Haka zalika, ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar kawo sauyi a fannin tsaro a Najeriya. Kana muna tafe da rahoto akan barkewar cutar kwalara a jihar Kebbi. Daga bisani kuwa sai mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da 2,662. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu dauke da cutar miliyan 8.2, India miliyan 7.5, Brazil miliyan 5.2, sai kuma Russia mai miliyan 1.4. Adadin waɗanda ke dauke da cutar a Argentina ya hada da waɗanda suka mutu 26,716. Sabbin adadin na Argentina sun sa yawan waɗanda suka kamu da cutar corona a duniya ya haura zuwa sama da miliyan 40.4, ciki har da mace-mace wajen miliyan 1.1. Ga dukkan alamu, an yanke shawarar gudanar da muhawarar ƴan takarar shugaban ƙasar Amurka ta biyu kuma ta ƙarshe, wadda za ta zo da wasu sabbin ƙa'idoji don a hana ƴan takarar magana a lokaci guda yayin muhawarar ta Jibril Alhamis. Shugaba Donald Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka tsara muhawarar. Yana mai gaya ma manema labarai jiya Litini cewa a yayin da a ganinsa ba a yi adalci ba zai shiga muhawarar wadda za a yi a Nashville, jihar Tennessee. Zan je, amma an yi rashin adalci sosai wajen canza maudu'in da aka yi, sannan kuma an yi rashin adalci wajen samar da jagoriyar muhawara mai cike da nuna bambanci, a cewar Trump. Kristen Walker, wata wakiliyar kafan labarai ta NBC a fadar shugaban Amurka ta White House, ita ce za ta jagoranci muhawarar, kuma ta ce za ta tambayi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden game da batun yaƙi da COVID-19 da iyalai a Amurka da jinsuna a Amurka da canjin yanayi da tsaron ƙasa da kuma batun shugabanci. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Biden ya ce Trump so yake ya kauce ma bayanin yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar corona. Kamar yadda ya saba, shugaban ƙasar ya fi damuwa da ƙa'idojin muhawarar fiye da samar ma ƙasar da ke fama da matsala abin da take buƙata. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta tsami sunan Sudan daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci idan ƙasar ta Sudan ta cika wani alkawari na biyan diyyar miliyoyin daloli ga iyalai Amurkawa da wani ta'addanci ya ritsa da su. Jiya Litini, Trump ya tura wani saƙon Twitter mai cewa, kyakkyawan labari, gwamnatin Sudan wadda ke matukar kokari ta amince ta biya diyar dala miliyan 335 ga iyalan Amurka wanda ta'addanci ritsa da su. Da zarar an biya kudin, zan cire sunan Sudan daga jerin sudayen kasashe masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci. A ƙarshe dai Amurkawa sun ga adalci, kuma mashahurin mataki ne ga ƙasar Sudan a cewar Trump. Wannan matakin zai sa Sudan ta sake samun basussukan ƙasa da ƙasa da kuma tallafi waɗanda take matukar bukata don farfado da tattalin arzikinta.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton mu na farko. A cikin wani rahoto da sashen amsa koke-koken ayyukan 'yan sanda CRU a Najeriya ya fitar, an gano jumillar ayyukan cin zarafi da 'yan sanda suka aikata a kan al'umma tsakanin watan Janairun shekara ta 2019 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2020, wanda adadin ya kai 398. Haka zalika an gano wasu ayyukan cin zarafi da aka yi amfani da ƙarfi fiye da kima har 139. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko mana da ƙarin bayani.
Rahoton da ke dauke da sahanin mataimakin kwamishinan ɗan sanda da ke zama shugaban sashen koke-koken ayyukan jami'an a ƙasar baki ɗaya, Markus Isyaku Basirar, ya nuna ingancin bayanan yadda aka samu ƙorafe-ƙorafen ayyukan cin zarafi na 'yan sanda baki ɗaya a ƙasar, wanda ya haɗa sashi-sashi da ake da su a hukumar tsaro na 'yan sanda a Najeriya. Kamar yadda mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja, Maryam Yusuf, ta mun ƙarin haske da cewa rahoton ya bayyana laifuffuka 8 da aka gano daga nan Abuja.
Report concerning generally complaints received about the actions of officers basically.
Kazalika rahoton ya nuna yadda adadin ayyukan cin zarafi da jami'an suka aikata da ya kai jimillar 1,237 tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuni shekarar 2020, ya zarce kashi 50% na shekarar 2019 da ya kai jimillar 2,161. Sai dai binciken bai nuna ko rundunar jami'an tsaro da ke yaƙi da masu fashi da makami na SAS waɗanda a yanzu aka yi wa garin Bahul ne suka aikata ba. Lamarin da masanin tsaro Manjo Yaya Shunku ya ce ayyukan jami'an na wuce gona da iri.
Wannan runduna ta SAS ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai, kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harbukar sana, domin akasari duk abin da suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata. Misali, in muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi, duk wani abu da wani gwamnati zai yi, to zaki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda. Bayan wannan kuma, yanda 'yan sanda a hakika wasu lokuta ake gani suke yi akan tituna, sukan wuce gona da iri wurin gudanar da aiki su.
Sabanin arewacin kasar, rahoton ya bayyana yadda ayyukan cin zarafi suka fi tsananta a kudancin kasar. Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba, jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohi a yammacin Najeriya, ya yi ƙarin bayani da cewa
mu abu ne muka nema a yi ma 'yan sandan nan a yi reform ɗinsu, amma su kwaskwari ma a gyara aikin nasu. Duk wani gari na yana da mummunan laifi a kawar da shi daga aikin ɗan sanda. Yanzu kuma ma 'yan za a yi wani abu bisa dalilai, shi ne a nemi civil society, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatu inda za a aiki ake da zuwa zuwa police station. Ni ɗan yi human rights wai kawai wai ni zan nuna mutu ni ɗan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ne. Wallahi dai bi unguwannin station ɗin ta tashi abin da kawar min mari kama lalla min mari a bayan kanta sai aka je a kulle.
To ko me ya kawo tsanantar lamarin? Ga dai barista mai nasara Umar Koko.
Idan muka ɗauki tsarin mulkin Najeriya sashi na 153 ke a cikin baka ya yi magana hukumar tsaro ta ƙasa. Idan muka ɗauki sashi na 153L a cikin gardabaka ya yi magana majalisar 'yan sanda ta ƙasa. To idan muka tura hukumomi kuma akwai tsari daban-daban. In muka ɗauki ana misali sashi na 210 sashi da sakin sashi na 1 ya ba da dama ga inspector general na 'yan sanda. Waɗannan hukumomi da zai yana da farko su ɗora mashi nauyi nasu na ya iya wakiltar su wajen yin wasu abubuwa. Sannan idan muka ɗauki sashi na 217 kuma ya yi magana hanyoyin da ake bi a rika hukuntawa ko a rika ɗaukakawa ko kuma a rika yin garan bawa da harkokin 'yan sanda.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duran, wanda ya kasance ɗaure a ƙasar Mexico na tsawon shekaru 12, shi ne na uku cikin shugabannin ƙungiyar safar mugan ƙwayoyin ta Los Zetas, bayan su Haribato Lascano Lascano wanda aka kashe shi shekaru 8 da suka gabata, da kuma Miguel Trevano Morales wanda aka ta saƙiyarsa zuwa Amurka kusan shekaru 3 da suka gabata. Duren zai fuskanci jerin tuhume-tuhume a Amurka, ciki har da na aikata manyan laifuka tare da wasu, da safarar muggan kwayoyi ciki da koken da wiwi, da kuma batar da sawun kudaden haram. Wata girgizar kasa wadda ta auku da karfin 7.5 a ma'auni ta sa an yi gargadin yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami tun jiya Litini a fadin kimanin mil 1000 daga gabar kudancin Alaska, da kuma igiyar ruwa mai tsawon kafa 2 da za ta afka ma al'ummomin da ke kusa. Girgizar kasar ta fi karfi ne daura da Sand Point, wani gari mai dauke da mutane kimanin 900 daura da mashigar ruwan Alaska, inda igiyar ruwa ta haura da sama da kafa 2 zuwa jiya Litini, a cewar cibiyar kula da ambaliyar tsunami. Daga baya an rage tsananin gargadin zuwa shawara kawai sa'o'i 2 bayan aukuwar girgizar kasar, zuwa daren jiya kuma sai aka dage. An ji duriyar girgizar kasar a tsawon gabar kudu, ciki har da Sand Point, Chinook da Unalaska da kuma mashigar ruwan Kenai, a cewar cibiyar kula da tsunami da ke Alaska. A ƙarshe an sake damke wani ɗan ƙasar Denmark da ya tsere daga gidan yarin da aka masa ɗaurin rai da rai, sanadiyar gallazawa da kuma kisan wata 'yar jaridar ƙasar Sweden a jirgin ƙarƙashin ruwan da ya ƙera da kansa. Yau aka kama shi. 'Yan sandan ƙasar Denmark sun ce an damke Peter Madsen jim kaɗan bayan tserewarsa daga gidan yari a Copenhagen.
Na ci gaba da zanga-zangar neman magance matsalar tsaro a Najeriya, inda a jiya Litinin suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar ta Kaduna. Masu zanga-zangar da suka hada da matasa da mata dai sun zagaye manyan hanyoyin zuwa fadar gwamnatin, inda suka bada takardar kokensu ga jami'an gwamnati. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewar zanga-zangar da suke yi ba ta da manufa guda da irin wadda ake yi a kudancin Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Masu zanga-zangar da suka hada da mata da matasa dai sun zagaye wasu hanyoyin jihar Kaduna kafin zuwa gidan gwamnatin jihar, inda anan ne kuma suka dankawa jami'an gwamnatin jihar Kaduna takaddun koken da suka rubuto. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewa su zanga-zangar da suke tana da manufa daban ba irin wadda ake gani a kudancin Najeriya ba.
Sunana Aminu Adam, ni ne Director Action and Mobilization na ita wannan gamayya na kungiyoyin mutanen arewa, wanda ita take jagorancin wannan zanga-zanga a wannan yanki na arewa da ake a jihohi 19. Mu maganan ba magana bane na SS, magana ce ta halin da arewa shiga ciki. Muke zanga-zanga a kai cewa gwamnati ta duka al'umma arewacin Najeriya a nema ma jama'a mafita.
Muna so mu samu security a kasar mu, a daina kidnapping, a daina raita mata.
Sunana Abubakar Ai Abdullahi. Mun fito ne mu nuna bacin ranmu saboda abubuwan da suke faruwa. Gwamnati ta gaza, ƙarara kawai ta nuna mana ta gaza kamar mu ba 'yan Najeriya bane.
Jami'an gwamnatin jihar Kaduna ciki har da sakataren gwamnati da kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balaraba ne suka karɓi koken da masu zanga-zangar suka kawo lokacin da suka je gaban gidan gwamnatin jihar Kaduna. Kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna ta jawo hankalin waɗannan matasa.
Ina roƙo ga wanda suke wannan zanga-zangar da cewa tun da dai a cikin abubuwan da duk suka nema gwamnati ta yarda cewa duk za ta ɗauki matakai akai. Ina son su san cewa akwai wasu abubuwan da a yanzu za a iya yin su, akwai wasu abubuwa da a gaskiya zai ɗan ɗauki lokaci kafin a samu a ƙaddamar da waɗannan abubuwan da suke son a yi ɗin. Kamar a ce reforms wani kwana ɗaya ba ne. So dan Allah da Annabi, ina son tun da yanzu nan har gwamnati ta yarda cewa akwai abubuwan da za a iya yi, su ma sai su zauna sai su janye su bari su gani tukuna.
Maganar magance matsalar tsaro dai ita ce masu zanga-zangar suka fi nuna damuwa a kanta. Amma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce su ma al'umma suna da irin tasu gudunmawa.
Ana son tabbatar musu gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro muna iya bakin a kokarinmu. Kuma tabarbari na harkar tsaro a jihar Kaduna ba abu ne wadda ko za a iya danganta da jiha ba, idan aka yi la'akari da jihohi wadda muke makwabtaka da su, da kuma Safa da Marwa wadda 'yan bindiga daɗi ke yi a cikin wa'annan jihohin. Mu daga namu bangaren jami'an tsaro da gwamnati muna iya bakin kokarinmu, amma yana da kyau mutane su masu san cewa suna da rawa wadda za su taka. Har wa yau kuma mun ja hankalinsu da cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta adawa da mutane wadda suke zan su bayyana ra'ayinsu. Demokradiyya muke, mu kuma a shirye muke mu saurare su, amma kuma muna jan hankalinsu, ba mu san akwai da guzuma a harkar sana.
Ya zuwa jiya Litinin da wannan zanga-zanga ke kwashe kwanaki 13 da farawa a wasu sassan Najeriya dai ta fara jirkicewa zuwa rikici, abin da ya sa wasu ke ganin idan ba an yi takatsantsan ba a gaba baya a Kaduna a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Daga batun zanga-zanga da tafi daukar hankalin al'umma a Najeriya sai ta cutar kwalara, inda aka mu barkewar cutar a jihar Kebbi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya yi tattaki zuwa wasu ƙauyuka don jin halin da suke ciki da kuma irin agajin gaggawa da suke nema daga gurin mahukunta.
An gudanawa da harasuwa ta yi, tana yi dori amma ba a gudanawa ɗaya ta kaba ta harasuwa. Yanzu ko ta yi kalace ta gama cikin rabin dare ya ta kake ta da harasuwa da gudanarsuwa.
Wata baiwar Allah kenan da ke jinyar ƴar uwarta wadda ta kamu da cutar amai da gudawa a ƙauyen Kuka cikin kasuwar mu da cutar tuni sun warke.
Ani na kamu da shi har na ji dama ne jin nika zuciya ta na rewa da tsohona ya kare shekaran jiya a tuhuwa na wuri na ka ce a kara min ruwa. Inda son ka da suba nan na gari bayan kaɗan na, amma dai komo nan ga gidanmu haka da tsaye-tsaye mun yi. Mun ji dama don mun tashi.
Sai dai kuma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da cutar ta bulla, tuni wasu da suka kamu da cutar Allah ya musu rasuwa.
To wanda suka rasa rayukansu dai za a kai kusan mutum 12 insha Allah a wannan garin. Allah ya soya yadda. Kuma yanzu ba za a rasa mutum kusan 6 haka ba ko zuwa 5 waɗanda suka kamu da wannan matsalat wanda ba su warke ba. Kamar yadda likitoci suka yi mana bayani, su yi mana bayani akan matsaloli na waɗannan ruwan da suka zo, su ne suka ce su ne matsalolin wannan abun. Kuma sun gaya mana da cewa magudanin shan waɗannan ruwan na rijiyoyi saboda suna haifar da wannan matsaloli. A ƙarance dai mun kashe kuɗi ina ganin kila sun kai kusan 100,000 da wani abu akan wannan lalura, bayan abin da gwamnati ta basuwa da kuma mayamma wanda suka tallafa muna kan wannan al'amari.
Ƙauyukan da annobar ta bulla sun hada da ƙauyen Wabbaku da Nasarawa da unguwar Kwalle da Sabana da Kuka, duk a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo. To kowane irin dauki gwamnatin jihar ta kaiwa al'ummomin. Na ne mijin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Ja'far Muhammad Kilin, sai dai abin ya gagara, amma dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na Kalgo ya magata akan lamarin.
Sunana Honorable Ahmed Bakuka, dan majalisar na Kalgo daga majalisar dokoki ta jihar Kebbi. Sai da an samu barkin amma da gudawa kuma karshe dai a takaice dai korola wanda ta sa gaba sun ga fango gari 10 da muka sashi kuma bin da tabbata kuma insha Allah Rabbi da wannan gaman da nake na da wata jiha ayi mai kokari na kai magunguna da kai tallafi daban-daban na ganin an tsaya wannan abin, kuma insha Allah Rabbi da ya samu nasara garuma kusan kila mutum 300 sun kawo lillahi nan takaice wannan gani, amma da san ga shekaran da mu da mutum 7 wannan Allah ya nuhi muka sa abin zai haka nan, amma dai yanzu sai an samu ƙarin 3, amma wanda sun kawo musu ko sun kawo ki Allah so suna kai kila 200 abubuwan sun kawo ki.
Ko baya ga yankin Kalgo akwai rahotannin da ke nuna cewa an samu bullar wannan cutar a ƙauyuka da ke kananan hukumomin Suru da kuma Mayama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kiraba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu Hawwa Umar ta tambaye shi ta yaya yake ganin za a wayar da kan manoman da suke karkara.
Akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata a bi. Na farko, kamar yadda na faɗa, a kowane gari akwai sarkin noma, ko da riga ce ba za a rasa sarkin noma ba. Gwamnati ta yi kokari ta nemi sarakunan noman nan ta zauna da su. Sai mata bayani abin da ya dace don kowane sarkin noma yana da masaniyar hanyar da ake da yake bi abu nomansa yake bunƙasa. Gwamnati ta tattara manoma ta ga ta samo wato shawarwaki wanda za ta yi amfani da su saboda gaba ta dinga fitar da wannan irin domin a baya manoma su yi amfani da shi.
To yaya maganan taki kuma fa?
To anan kuma tashin hankali yake. Domin tsakani ga Allah, maganar taki akwai ba ƙaramin tashin hankali bane ba. An shiga wani zamani yanzu a ko'ina sai a ce ana amfani da takin zamani. To mu da muka tashi muka gani kakanninmu da iyayenmu suke tun da wannan lokaci babu wani takin zamani. Ba zan taɓa mantawa ba lokacin da aka fara kawo takin zamani. An nemi iyayenmu gashi nan an zo da shi, an ware wani guri, an shuka, an sa shi, sun ga haɓaka amfani da sauransu. Duk da haka suka ce ba su yadda ba saboda akwai wani sirri da suke ganin da takin zamani nan yana kawowa. Kuma tsakanina da Allah zan gaya miki, takin zamani da ake kawowa akwai matsaloli a cikinsa. Ba a kawo takin zamani nina tsakani ga Allah. Za ka kawo takin zamani ka shuka shi a gonarka, ka sa shi a gonarka wannan shekara, ba ɗaya in baka sa shi ba, wannan gurin da aka yi amfani da takin zamani in baka hankali ba, nan da shekara biyar duk abin da ka shuka ba zai amfani kirki ba, sai ka sake sa wannan takin zamani. Saboda haka ya kamata gwamnati ta samu ƙwararru wanda za su tabbatar da an duba kowane taki da za a amfani da shi a gonakan manoma kafin a fara amfani da shi. In ko ba haka ba, akwai hanyoyi da dama wanda ake yi tun tile-tile da can wanda mutane suke amfani da shi na local wanda za ka yi amfani da shi a gonarka baka da matsala. Akwai wanda za a yi, akwai wanda za a yi rami a zuba kara, akwai wanda za a yi rami a zuba wannan a zuba ganyayyaki. Ga su nan barkatai, ya kamata gwamnati a tattara tunda ko'ina akwai malaman malaman gona. Sai dai Allah da ikonsa akwai jihohin da suke ko lokaci suke updating wato malaman gonarsu suke ƙara musu ilimi domin su yada wannan ilimin ga manoma, su yi amfani da wannan ilimin domin a samu bunƙasar noma. Amma ba kowane jihohi ba. Akwai jihohin da na sani suna da malaman gona fiye da shekaru 40, suna nan tun wancan idea din da suke amfani da shi na shekaru 40 da suka shige har yanzu ba wani ƙarin ilimi, babu komai da komai.
Na'am, to yaya dabarun wato noma na zamani, misali da takin zamani idan aka sa shi kasar ba ta amfaluwa in dai ba an sa wannan takin ba, shin a takin ne kawai ake da wannan matsaloli?
Wato matsalar anan a fahimta mu ba laifin gwamnati bane. Laifin gwamnati anan game da taki, ba a tsayawa a yi bincike wanda irin taki ne aka kawo shi. Su wanda ake bayawa kwangilar sayo takin nan, tunda gwamnati ba ita ce take soya direct ba, kwangila za ta bada a kawo wannan taki. Mutanen nan ba su damu da wato noma da muke ba, so amma dai fa damar da su me za su samu kuɗi suke bukata, maimakon aje a samu taki na ainihi wanda ba zai kawo mana wato cikas a gonakan mu ba, su babu ruwan su kawai su je, sai a rage quality din wannan taki din, sai a kawo taki na banza kuma a zo a sai damar da shi a tsada. Ka zo kai amfani da shi, zaka ga wani gurin yayi, wani gurin bai ba, inda ba za ka sa irin wannan taki ba shekara mai zuwa, to zaka ga ikon Allah amfanin ka ma kwata-kwata ba zai ba.
Wato za a iya cewa gwamnati ta fiddo da ko kuma ta ƙara buɗe ɗakunan bincike na taki din nan da su iri kenan saboda taimakawa manoma.
Hakun in gwamnati za ta yi wannan tsarin, to za a samu ci gaba sosai fiye da mutane suke zato.
To banda waɗannan matsalolin da ka zayyana min da kuke samu wajen taki da iri da sauransu, shin menene ma yanzu yafi addabar manoma?
Abin da yafi addabar manoma ne a fahimta ta rahin ilmantar da su. Domin ya kamata kafin in ma in noman rani ne a tabbatar da kan cewar ana yawan kiran manoma, ko kuma a je can inda suke a zauna, a je masa talabijin din wanda ake nunawa na mota din nan, wanda za a nuna masa idan kai amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu, idan kai amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu, idan ka sa iri ko wannan ko taki irin wannan wanda bai ka dace ba ga abin da zaka samu a gona. To idan aka sai manoma irin wannan abubuwa, to na tabbatar da kan cewa zaka zai masu ilimi, na tabbatar da kan cewa za a sami damuna mai albarka ko kuma ta hanyar rani. Alhamdulillah, gaskiya mutane sun karbi noma a yan shekarun nan. To matsaloli da ake samu da su wanda ake fuskanta yanzu shine matsalar tsaro. To tsakani ga Allah, tsaro yanzu ya samu mutane da yawa ɗan shekarun nan noma ya gagare su. Dan mutum ne zai fito ya je gonarsa yana zaman gonarsa zai zo yana aiki bai an kara ba kawai sai ya ga mutane sun zo sun tafi da shi a ce sai an biya kuɗi kaza da kaza da a sake shi. To wannan rashin tsaro ya sa manoma da yawa bana wallahi noman nan ba su yi shi ba. Ya kamata gwamnati ta dage ta fito da wani tsari wanda za ta yi.
Sai makon gobe za ku kuma tsamanin da su da su mallaki da su yi don gala.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran Moda dake Zamfara, inda ya ce yanzu dai muna iya cewa zanga-zangar End SARS ta rikide ta koma ta zoma. Don haka ya zama wajibi ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan zanga-zangar a duk inda ake yin ta a Najeriya, domin kaucewa duk wani yunkuri na karya doka da oda. Mun kuma sake samun sako kuma wannan na haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumini mai wado doguwa da Elias Ibrahim Kedi dan Bushiya, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga mahukuntan kasar mu Najeriya. Ya kamata abinda masu zanga-zanga suka yi a jihar Edo ya ƙara nuna muku cewa da akwai ɓoyayyar manufa tare da masu yin wannan zanga-zanga, kuma kowa ba komai sun kubatar da ɗan uwansu da ke gidan yari. Kuma kenan idan ba a taka masa birki ba nan gaba ba a san me zai biyo baya ba, tunda dukkan da aka kubatar shi ma fa ɗin su zai yi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da muka samu daga wato Abdullahi Lakifin Tuwa, shi kuma cewa yayi fata na gari shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan guguwar zanga-zanga da ke faruwa a wasu jihohin ƙasar mu Najeriya, duba da yadda zanga-zanga take nima ta zama wani abu daban musamman ma a jihar Edo. To ma dalla mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba, labaran duniya a takaice.
Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da 2,662. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 8.2, India miliyan 7.5, Brazil miliyan 5.2, sai kuma Russia mai miliyan 1.4.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wadda ta daidaita mana shirin, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Kwalla. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace, salam.